الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى قوليا ديساك دعا دموانا درسينا القرآن من جرمة منا تكين سورة الأنفال منا كان آية 40 نقيا ما يو نوني قوتا يو فدو قوتا رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دبوتيا لنبي فدو 40 شدة kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da dama. Haka wani ce assalamu alaikum malam wa mace malam to ayyace malam barka da azumi. Malam ni mace ce ko mace ne? Ina da juna biyu, ba ni da lafiya, ba zan iya azumi ba. Shine muke tambaya, zan iya ciyarwa? Sharuwa lafiya. Akwai uzuri da mai azumi yake samun kansa na rashin lafiya, daukan ciki rashin lafiya ne, kuma ke ma kin bayyana cewa rashin lafiya ne. Shi kuma Al-Qur'ani da ya zo magana bai ce marar lafiya ya ciyar ba, cewa ya yi marar lafiya ya nemi magani, sannan kuma fa iddatun min ayyamin ukhar, sai ya kirga ranakun da ya sha bayan ya warke ya rama. Don haka ba ciyarwa ne ya kama ki ba, tunda dai rashin lafiyan ciki ne. Wannan rashin lafiyar mai gushewa ne, mai shayarwa ita ma rashin lafiyar ta yana gushewa, za a zo lokacin da ta yaye. Matafiyi akwai lokacin da uzurinsa shi ma yake gushewa, zai gama tafiyar ta kare ya dawo gida. Duk waɗannan Al-Qur'ani ya ambace su da su biya azumi bayan azumin ya wuce, amma ba ciyarwa yake. Na ga wasu suna yin fatawar cewa mace mai ciki ta ciyar, ni dai ban san inda aka samu wannan ba, amma nassin Qur'ani cewa yayi an wajabta muku yin azumi. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, in kun zama ba ku da lafiya ko kuna tafiya to ku kiddiga kwanakin da kuka sha sai ku rama su a wani sura da ku. Wannan abin da nassin Qur'ani ya faɗa kenan. Akwai masu rashin lafiya da rashin lafiyarsu ba na warkewa ba ne. Wasu rashin lafiyar likita ne yake iya ba da amsa, kamar masu olsa. Shi yasa in an zo mana da tambaya mukan ce an koma wajen likita. Idan likita bincikensa da iliminsa ya tabbatar ba za ka iya yin azumi ba na har iya duka, in kai azumi kuma ciwon zai tashi. In ya hana azumi sai musulunci ya yi fatawa a kan cewa ka ciyar, saboda an gano rashin lafiyan ba zai warke ba. Haka kuma rashin lafiyan tsufa shi ma ba a ba da magani a warke, don haka yin ke kawai Qur'ani ya ce ya ciyar. Tambayar shi ta biyu yana cewa a taimaka mun da bayanin yadda ake ciyarwa sakamakon rashin lafiyar azumi. A to, ai mun wuce wannan maganar naki, kaga yanzu ba ta son yin azumin daga baya. Abinda take so shine a ba ta bayanin tuciyar, kuma Qur'ani ya hana wannan bayani. Malama ki yi hakuri, ramu azumi zaki kawai, ba maganar ciyarwa. Abinda muka gani a Al-Qur'ani kenan, kuma shi muka gaya miki. Idan wani ya ce miki kika ciyar, to kai da shi da kuma Ubangijinki da shi. Amma mu dai a wajenmu Al-Qur'ani ya ce kawai ciki haihuwa larura ce, kuma za a haife shi, za a wuce. Dan haka ramu azumi za a yi. Wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ya yi rubutu mai yawan gaske. Ke muna da kungiya wato sai ta fidda kudi don mu sayawa members wato namu kaya. Da muka je kasuwa sayan kayan wajen yan kasuwa, muka samu kayan. Daga baya sai dan kasuwan ya kira mu ya ba mu kudi dan ya ji dadin cinikin da muka yi masa. Tambaya ta ita ce kudin da ya ba mu ya halatta mu ci ko dai na kungiya ne mu mayar masa? Bissalam. Ma salam. Tunda bissalam ne, ni kuma ma'a salam. Eh mana. To wannan akwai shubha a cikin maganar. Na farko, kayan an sayar da shi. Da a lokacin sayar kayan aka yi rage, na ma musulunci zai yi tambayar ragin wa aka yi ma. Saboda an san ita wannan kungiyar tana zuwa tana ciniki, sai aka yi mata ragi. Saboda kayan su ne kayan kungiyar ce, an san ta dan kasuwan ya san ta kila taimako, za ta taimaki yan uwan ta yi mata ragi. To yayi ma kungiyar ragi ne, ba yayi wa membobin ta bane, sai a mayar musu da kudin. To amma wannan an gama ciniki ne, an yi komai. Daga baya ne aka aiko da kudi. Shi wannan kudin zai zama shubha, don ko ya zama cin hanci, don gobe dan kasuwan yana son a koma gurin sa ya bada shi. Ya tantance mana akan me ya bada kyautar, sai ku zo ku ba ku amsa. Na'am. Shine dan kasuwan sa ya faɗi akan me ya, bayan an tafi ya sake kira ya bada kudi. Ku je ku tambaye shi kudin na me. Idan ya buku bayani, sai ku zo ku faɗa tsakaninku da Allah ga abin da yake nufi, to sai mu ba da amsa a kai. Amma yanzu ba ni da amsa. Wani ya ce assalamu alaikum, da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana, amin, tare da kowa da kowa. Malam ni ne na zo sallan isha, sai na ji ana karatun sura, na yi kabbara na biliman, ashe sun fara tarawi. Tarawi ake cewa ko tarawihi ne? Tarawi ko? Ok, tarawihi ko? To malam an maka gyara, da tarawi ake faɗa ba, wasu mutane sun ce tarawihi ake faɗa. Yanayin raka'a hudu, ko yanayin raka'a hudu ne ya yi sallama, sai na samu cikon na hudu, zan iya cika ta ishata da ishata kamin in fara tarawi? Na gode. Duk da dai mun san ka riga ka yi hukunci, don ba yanzu ake tarawi ne, watakila tun jiya ne, kuma ka yi wa kanka hukunci. Amma dai idan mutum ya samu kansa irin wannan, ya ɗauka isha ake, sai ya jona, liman ya sallame, sai ya tashi ya cika tosa shi a matsayin isha, sallarsa ta yi. Wannan shi ne sharhu sunna na Imam al-Baghawi, wanda ya kawo jawaz ne bin nafila, ka bi mai nafila yana kana mai farilla. Wannan ya halatta. An gane? Kawai abinda malamai suke da magana a kai shi ne
kada ya zaman to kai kullun dabi'ar ka ne zaka zo ka dora akan tarawih ya zama haka amma idan irin wannan ya faru to sun tafi akan cewa jawaz sallar ka tayi raka'a biyu ka samu na tarawih ya sallame kai kuma isha ka zo sai ka tashi ka cika to guda biyun ka masu fatiha a sirrance tunda yayi maka biyu mai fatiha da sura a bayyane wannan ya halatta idan ka ji an ce ya halatta sai da aka gogoromaya tsakanin malamai sannan aka ce ya halatta domin abin da yake da nassin Qur'ani ko nassin hadisi ba mai cewa ya halatta ko na ba ya wajaba ne kawai a aiki da shi amma in ka ji ya halatta to ba cewa ake wai ya zama ɗabi'ar ka ce haka ba to an dauke wuta ko wannan kuma cewa yake malam Allah ya saka da alkhairi ya ji kan iyaye malam addu'a nake nema Allah ya bani miji na aure nagari mai addini wani lokaci muna jin tsoron mu yi addu'a kan irin wannan na a to wani mutum bai cancanci abin nan ba ko ita ba ta da kirki ko shi ba ya da kirki amma yana son nagari ana cewa kuma nagari na kowa banza sai mai shi yi kokari ki zamanto shawarar da zan baki yi kokari ki zamanto saliha saboda Qur'ani ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin nabi Allah ya gaya masa yace majibincin al'amari na shine Allah wanda ya saukar da littafin sa kuma wa huwa yatawalla salihin shi yake jibintar al'amarin salihai da ga idan kika zama saliha ko ba addu'a Allah zai jibinta miki miji na gari amma ba za ki zama to yar kallo ko yan rawa ko yan wane ne ko ba sai makwab su buga a kazo su ce a ba su makin kaza sannan kina san Allah baki miji na gari ba zai yi ba don wasu yan matan makwab suke su yi duk abin da dace alwala ma tana zama musu aiki saboda kada su ba ta kwalliya amma kuma a wannan daidai wannan lokacin da take neman Allah ya ba ta miji na gari sannan ta tura hotonta a duniya ko tana cewa ta isa aure ta ya Allah zai baki salihi a kan me bayan mu ki zama saliha ba ki rike kanki ki bauta ma Allah ki rungumi Allah ki bi dokokinsa ya tawalla salihin Allah yana jibintar da salihai gare ki wannan shine shawara ba wai kawai mutane sai ta rubuta abin nan ba kai ba na gari ba kuma kana san na gari ko kuma ke ba ta gari ba kina san na gari kowa ya jibinta ma kansa yadda da Allah ya bi dokokin Allah ya yi duk abin da ya kamata to Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi nagartacce Allah ya taimake mu karanta mana mu karanta waɗancan magunguna da aka ce suna yi a kan zukata domin kyautattuwar zukata na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
تبارك وتعالى يمغنى أتكن ونن يندذى عربا غنيمة إذن تاسم تأمر إيكي أنا بمباشي برمو سوك باشن دعيكي ببو جيب نمغنى أكن عوبان رسكي سازوشي آتي تاتا ko kuma ta zamanto ba ta da lafiya ko kuma ya zamanto cewa ta ke kashe wadannan dukan su cututtuka ne na ma'anawi ba cututtuka ne na hakiki ba cutar da ake kira ta hakiki ita ce zuciyar ta kamu da rashin lafiya a je wajen likita wanda ya san wannan al'amari yake jinyar zuciyar ya ba ta magunguna ta daina zogi da radadi da abin da take amma cututtuka na ma'anawi ba wanda yake iya maganin su in ba Allah ba shi yasa Qur'ani aka kira shi da shifa'u lima fi sudur yana warkar da abin da ke cikin zukata na irin waɗancan abubuwa da muka ambata jiya guda 31 daga cikin magungunan da ake kallon suke maganin irin waɗancan cututtuka na rashin Qur'ani ba zai yi tasiri a zuciyar wani ba in ana karanta shi ko hasada ta maimaye zuciyar ko mugunta ko keta ko dai wasu abubuwa da suka samanto ba a iya samun magungunan su ko an karanta masa Al-Qur'ani ba zai yi tasiri ba ko ya ji Al-Qur'ani kuma ba zai zamanto yana tasirantuwa da shi ba ko mutuwa aka yi ba za ta zame masa wa'azi ba duk wasu abubuwa da suke gyara zuciya yanzu ta ke kashe ta kuma fantare irin waɗannan magungunan sune abinda malamai suke ambata kamar haka abu na farko suka ce mai irin wannan zuciya da ya kawo mu da cewa za a yi mutuwa bai wa'azantu ba za a karanta Al-Qur'ani kuma baya ci duk wasu abubuwa da ka sani za a yi amma zuciyar ba ta karba ta ke kashe abu na farko da zai yi kokarin ya saka a zuciyar shine imtila'ul qalbi min ta'zimillahi jalla wa ala abu na farko ya yi kokarin ya cika zuciyarsa da nuna mata girman Allah girman Allah kuma akwai abubuwa da ake iya ganin su a rayuwa kuma su tabbatar maka da Allah ne kadai mai iko yanzu ko wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ke tafiyar da ita kai tunani cikin wannan saboda Allah ya ce akwai wasu bayinsa da suke tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh irin waɗannan tunanin suna sa zuciya ta rabauta ta kuma dawo kan hanya domin dama Allah ya faɗa ya ce irin waɗannan ayoyin suna amfani ne kadai ga liulil albab waɗanda hankali suke da shi hankalin kuma na bin Allah to kai kokari ka cika zuciyarka da bin Allah da girmama Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan abu na biyu malamai suka ce sidiqur ragabati fil intifa'i bil qira'ati alquran ka yadda ka kuma gaskata ka kuma cusa ma zuciyarka cewa kana da kwadayin amfanuwa da alqur'ani domin galibi idan dan adam ya sa ma zuciyarsa kwadayin abu to inda ya ga abun yana iya gamsuwa da shi wannan yasa zaka ga idan an kawo nama ga shashe sai bakin ka ya ta tara yawo saboda gaskatawar da kake ma wannan dadin naman shi yasa bakin ka yake yawo inda ba wani abu ne mai dadi wanda ka gaskata shi ba yawon ba zai zo ba ya kamata kai mu alqur'ani irin wannan gaskatawa cewa yana da amfani a zuciya tun kafin ka karanta shi da wannan zaka iya samun zuciya ta tasirantu da alqur'ani din kamar yadda zuciyar ta tasirantu da kwadayin nama kuma har yawunka yake zuba to ka zamanto haka abu na uku da zaka saka a cikin zuciya ta samu tasiri da alqur'ani shine tarkul ma'asi wal iqbalu ala ta'at duk wani aikin zulubi da ka sani na sako ne kai hakuri da shi ka bar shi sannan kuma sai ka juyo da ita zuciyar kan bin Allah aikin sako ba da kai ba amma aikin bin Allah da kai koda baka samu ka shiga cikin aikin bin Allah din ba za ka yi ma waɗanda suka yi aikin alherin fatan alheri wannan zai sa cewa zuciyarka tana son alheri kuma tana buƙatar alheri kuma sa'an nan tayi watsi da aikin sako idan an zo da gaskiyar alqur'ani zai yi tasiri akan ta abu na hudu shine jam'ul qalbi wa itla'us sam'i lima yaqra lokacin da ake karanta alqur'ani din dole ka jefa jin ka gurin sannan kuma dole ka tattara zuciyarka akan abin da ake gaya maka sannan kuma dole gangan jikinka ta zamanto shahid tana halarce shine fadin Allah da yace awalqa sam'a wa huwa shahid ka jefa jinka kuma ka tattaro zuciyarka akan karatun qur'anin da ake karantawa da abin da alqur'anin yake magana sannan gangar jikinka tana nan halarce yanzu da maganar da muke yi kana cikin masallacin nan amma idan Allah ya sa zuciyarka ta tafi karo to sai ka manta da kalmomin da muke fada sai dai ka dawo kana tambaya ni me yace ne dazun nan saboda baka tattaro zuciyar ba baka tattaro jikin ba baka tattaro tunanin ba zuwa ga abin da ake karantawa idan kana son ka amfana da alqur'ani ya maka magani dole sai ka tattaro waɗannan abubuwa zuwa gare shi a lokacin da wani yake karanta maka ko kuma kai kake karanta shi wannan lokacin ne zai fitar maka da wannan amfani abu na bakwai shine wato abin nan ko ba mu yi suna bakwai ba dai ko yawa abu na biyar shine tasawwur أن القرآن خطاب له وأنه المعنى بهذا الخطاب وتدول لك صورا كجئ جكينك كسام ذوت شركة أوكم فوتر دو أبن دا أكي فلا دا كي أكي باوين أنا كرن توتك إسا وين أنا كرن توتك آي سيكا أوكا كمير دي إتكا وسو كي بتشافيك با كأوكا دا كي أكي مغانا وانا زي سا القرآن يتاسيري أكنك kama dauki cewa ma'anar maganar nan fa da kai ake dan haka bari ka je ka gyara kama idan ka dauka cewa kawai an karanta kawai sai dai ka je ka bada labari yau kam an yi tattaka to kai ba a tattake ka ba kenan saboda haka har ma dora labarin kake kuma ka fitar da kanka a matsayin kai wankekke ne to ba za ka ci riba da amfanuwa da alqur'ani ba sai ka mai da alqur'ani da kai yake magana abu na shida المحافظة على صحة التلاوة مع تحسين الصوت بالقرآن الوقتين دا كيكي كرنت القرآن كيكي انغنت تلاوة دا كيكي اكوزنا كرنت القرآن باء ما غاني حروفا دا سكي فلا بذي يمسو تأثيري با سبو دوانا ابن دا ايكي وسنو دوتياتا امفاد دا شي واتو انكوتي مسا ingancin karatun da makharijul huruf da fadan kalma inda ta kamata shi yasa aka sifanta karatun annabi da aya aya kalma kalma mufassala wanda take fitar da kowanne kar harfi a inda yake da kuma irin ma'anarsa sannan kuma in kai kake karantawa kai kokari ka hada da kyautata sautin karatun da kyautata shi mana ka rera shi yadda ya kamata saboda rera alqur'ani yana tasiri a cikin zuciyar mai saurare yana tasiri a cikin wanda yake karanta shi abu na bakwai da zai sa zuciya ta tasirantu da alqur'ani shine tazawwuqul ma'anil qur'an ya zamanto kana dandanar zauqin ma'anar alqur'ani idan yace alhamdulillah to ka san ma'anar wannan abun zaka dandani ma'anar dandanon wannan zaiqin ma'anar idan yace maliki yawmiddin to kana da jin ma'anar ka san wannan zauqin ma'anar ta shiga cikin zuciyarka Allah in yayi magana akan azaba to zuciyarka tana jin wannan abun ta san ma'anar abun sa'annan idan yayi magana akan ni'imar aljanna zuciyarka ta san ni'imar kuma zuciyarka tana dandano maka zaƙin wannan ni'imar a cikin zuciyarka can kuma tana dandano maka bala'in musibar azabar da take cikin ayar wannan zai sa alqur'ani ya tasiri akan ka amma idan ya zamanto ana karantawa babu baka san ma me ake ba kamar yadda wani ya gani man yana huduba yana kuka ba an gidar da sallah sai ce wai me ya samu liman da yake ta kuka shi be yaga kuma yana ta karanta hudu ba amma kuma yana kufa yace to me yasa me shi ne ko ba ida lafiya ne be sani ba saboda duk abin da ake faɗa a hudubar be taba riskan wata ma'anarsa ba wannan ba za ta yi tasiri ba akan sa saboda kawai ji yake to irin wannan ne sai ka ga mutun yana cewa a tashi ayi sallah mana dan me za a rike mutane saboda bai san ma'anar abin da ake faɗa masa ba bai san kwadaitar da shi da ake ba bai san kuma tsoron da ake masa ba to haka alqur'ani ma idan ana karanta shi wasu za ka ga suna karatu suna kuka saboda tuna abin da ake faɗi a ciki wannan shine ka dandani zakin ma'anar abin da ka karanta ko kuma dayacin abin da yake cikin sa na tana da Allah yana musibar da take ciki abu na takwas shine takraru qira'atil ayat marrat wata'abud bil muraja'ati wal mudarasa wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa maimaita aya maimaita ta yana sa taratsa zuciyar mai saurare maimaituwarta shi yasa jiya mun karanta cewa Hasanul Basri yana karanta aya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha tun bayan sallar isha yake nafila da wannan ayar har gari ya waye an tambaye shi aka ce me yasa yake ta maimaitawa yace duk lokacin da ya daga idanunsa sai ya kalli wata ni'ima da Ubangiji kuma lokacin da ya sunkuyar da kansa ya kalli ƙasa sai ya ga wata ni'ima da Allah ya kuma yana tunanin cewa ba zai iya kididdige ni'imar Allah ba yace wannan wadda nake gani ne na iya sani wadda bana ganin ta ban santa ba kaga kenan ya tabbata fadin Allah ba zai iya kirga ni'imomin Allah ba yana yin wannan ne a matsayin ya sare ba zai iya garo ni'imar da Ubangiji akan wani ayar ta yi tasiri a cikin zuciyarsa an sa manzo Allah inda yake karanta aya in tu'azibuhum fa innahum ibadik yana maimaita ta har sai daga gari ya waye kaga abinda yake ji a zuciyarsa yana kokarin ya sama ma al'ummar nan mafita saboda Ubangiji ya ce in tu'azibuhum fa innahum ibadik imma Allah ya musu azaba to bayin sa ne wannan tunanin cewa al'ummarsa kada ta shiga azaba tasirin wannan yasa yake ta maimaita ayar har sai da ya kai gari ya waye domin abinda ya shiga zuciyarka in ka shigaltu da shi zai iya cinye lokaci baka ma iya gane lokacin yayi ba ko ba haka ba idan za mu maka kwatance da abinda ka fi ganewa watakila in baka gane na alqur'ani galibin samari wani lokacin sai mutum ya kai 12 dare yana zance da budurwa kuma kalma da yake maimaitawa bai da wata basira in ba wannan ƙaryar da yake maimaitawa ba amma kuma saboda santa da yake da tasirin da zai a zuciyarsa ya kasa gane dare yayi kana yi ko a diba da kai nake ba abu na tara الافقار الى الله تعالى كي يفتح عليه واتو التعالي المعاني القران واتو كنون بكاتورك ازوا غ الله تيدا كانا روقون الله يا رينك بودي زوجيرك وجن فهمتر معنى القران وانا ينا تيمكا وجن تاثيرن القران ان انا قرنتا فانا كانا روقون الله ده يسا ايات القران سوري تاثيري واتو ا cikin zuciyarka wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen me wajen samun tasirin wannan alqur'ani din domin Allah kake roƙa ya bude zuciya kuma Allah yana da abun bude zuciyar shike da ita shike sarrafa ta hadisi ba ya ce tana tsakanin yatsun Ubangiji guda biyu yana jujjuya ta yadda ya ga dama to ka roƙi Allah ya rinka juya ta akan samun tasirin ayoyinsa a cikin wannan zuciya wannan zai taimaka maka kwarai wajen samun tasirin alqur'ani abu na goma shine annazuru fi ahwalin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ahwalus salaf ma alqur'ani abinda zai taimaka maka na goma shine nazari da kallon tarihi irin na annabi da rayuwar sa yadda yake da alqur'ani da rayuwar magabata yaya suke da alqur'ani yaya annabi in yana karanta alqur'ani wani salo yake bi ya yake yi kuma yaya tasirin abun yake ka kalli rayuwar waɗanda suke magabata daga cikin sahabbai yaya suke da alqur'ani idan suna karantawa ya tasirin su yake a cikin zukatansu wannan yana taimakawa saboda jiya mun yi magana akan rayuwa a wata bi'a ko a wani yanki environment din da kake rayuwa yana da tasiri wajen ya saka maka tsatsar rashin fahimtar alqur'ani sannan kuma waɗanda kake rayuwa da tarihin su kake kallon yadda suke shi ma yana da tasiri wajen ya dawo da kai akan alqur'ani ya ma tasiri a cikin zuciyarka abu na 11 ibadatullahi ta'ala wahdahu wa adamu al-ishraki bihi jalla wa ala ka saka ba zuciyarka Allah daya shi zaka bauta ma baka da nabiyu ba za kai tarayya da Allah ba wannan shine tsantsar tauhidi da zaka bauta ma Allah shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa cikin shirka ba ko wata bid'a da wani mutum ya kaza ba za ka hada Allah cikin wannan ibadar ba kuma ba za ka yi ibada da irin wannan nau'in ba to Allah zai jibinci al'amarinka ya sa maka ikhlas daga zarar ka samu ikhlasi shi kuma to zai hada ka da Allah tabaraka wa ta'ala idan ikhlasin ka ya hada ka da Allah shi kadai kake mabauta to hatta shedan bai da tasiri akan ka Allah zai kore maka shi abu na 12 sidiqul hadis wa adaul amana idan da kai zance karin kayin gaskiya karkarin kayin kariya saboda kariya tana shiryar da mutum ne zuwa fajirci gaskiya kuma tana shiryar da mutum ne zuwa ga albir shi ko albir in an zo fassara shi shine kololuwar bautata ma Allah innahu huwal barru haka wata sura ta ambata cewa Allah shine yafi cancantar a bautata masa saboda haka idan za ka zance ka daina yin kariya wannan zai sa Allah ya sa maka albar cikin zuciyarka zai zamanto alqur'ani zai yi tasiri halayyar kuma za ta zamanto da kyau wa ada'ul amana sai in an baka kuma amana to ka isar da ita inda take wannan yana sa alqur'ani ya yi tasiri a cikin zuciyarka amma kana da ƙarya kuma in an baka amana kana cinyewa alqur'ani ba zai yi tasiri a zuciyarka ba wannan ko yana da hatsari a cikin rayuwar mu kwarai da gaske abu na 13 shine silatul rahim wa husnul jiwar duka idan an kula waɗannan abubuwa na ƙarshe ƙarshen nan dukkan sai idan an kula alqur'ani ne yake umurni da su yin zance a gaskiya hadisan annabi sun yi magana mayar da amana alqur'ani yayi magana to sannan sai ya ce silatul rahim shine na 13 sada zumuncin ka shi ma yana da taimako wajen gaskiya ta rinka tasiri a cikin zuciyarka alqur'ani yayi tasiri husnul jiwar kyakkyawan makwabtaka baka cutar da makwabcinka gaga alqur'ani ne ayya ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibn as sabil duka Allah ya jeranta su a wurin kuma qur'ani ne yake da wannan umurnin saboda haka kyakkyawar makwabtaka tana daga cikin sadar da umurnin Allah sadar da umurnin Allah kuma yana daga cikin abin da yake da tasiri a zuciyarka ya mai da kai mutum nagartacce ta yadda alqur'ani zai maka tasiri abu na 14 shine alkaffu anil ma'ar wad dima wato shine ka kame daga duk wani abu da ya haramta to kaga wannan tsantsan qur'ani kenan yake aiki a cikin zuciyarka idan ka kame daga barin abin da Allah ya haramta sannan kuma ka kame daga barin zubar da jinin mutane zubar da jinin mutane musifa ce kafin hadisin annabi yayi magana cewa farkon abin da za a yi wa mutum hisabi shine sallah ko wannan a wani hadisin lamarin ba haka yake ba wanda kaga an fara masa hisabin sallah ya shiga lahira ana sambayan sa sallah farko to bai zubar da jinin wani bane amma wanda ya zubar da jinin wani ba a zuwa kan sallarsa sai an tambayi jinin wani tukunna saboda wacce sallah haƙƙin Allah ne ko to amma shi kuma ubangiji sai ya gabatar da haƙƙin wani kafin shi yasa yace wa ma rabbuka bi zallamin, kafin a duba sallarka sai an hukunta ka da jinin wani wanda ka zubar. Yau zubar da jini ya zama kamar wani abun ado, mutum ya harbi mutum ya kaje shi kuma yana Allahu akbar, ka rasa wace iri ne, wani irin tunani ne wannan ya kashe mutum. Lokacin da yake kashe mutum kuma yana kabbar, yana cewa Allahu akbar, wace irin matsala ce wannan? Ai matsalar ta kai inda ta kai. Jinin mutum haramun ne illa bi ihda salas, kamar yadda annabi ya fara, tanan ne kadai, kuma nan ma ba kai ke iya zubar da jinin ba, sai an kai wa hukuma ta yi shari'a ta yanke hukunci haka ake. Amma haka kawai mutum ya kashe wani kuma ya zo yana kabbar, wai ko ya yi jihadi ne ko ya ne uku, wannan kenan. Abu na 15, annahyu anil fawahish wa qawlu dhur wa aklu amwal al yatama wa qadhf al mufsanat, shi ma yana daga cikin abin da ke sa zuciya ta yi tsatsa idan ba hanu ba, ka hanu daga alfasha. Eh, kowa ya san alfasha, lafazin alfasha a cikin alqur'ani ya zo akan ma'ana guda biyu ne, ko dai ya fassara ma'anar zina ko ya fassara ma'anar liwadi. Sannan malamai kuma suka kara da cewa duk maganar da za ta sa a yi zina ita ma alfasha ce, duk kudin da aka bayar dan a samu kan wata a yi zina da ita shi ma wannan kudin kudin alfasha ne, an ciyar da alfasha ne gaba. Hakanan abinda zai sa a kai ga liwadi da maganganun da za su kai a kai ga wannan. Wa qawlu dhur, ka hanu da kiran ƙarya, shine maganar da ba ta da tushe, baka san kanta ba, baka san makamanta ba, kuma gashi kana shaida a kanta. Ko yanda ai kaga ana mutum ya rubutun abu ya sake, ko sai kuma mutane su yi ta comment haka ne, wala Allah baka gano ma cewa wannan maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba, amma dai kai kai rubutu kuma ka goyi baya, to wannan shi ma wata musiba ce ta daban wanda ta shafi wannan al'umma. Ana cewa an samu kafar sada zumunta ne, wani lokacin kuma kamar kafa ce ta barka zumunta, saboda a ciki ake zagin wasu, a ciki ake bakanta wasu, a ciki ake sa wasu su yi gaba da wasu, to me zumuncin da yake ciki? Kuma mutane sun kamu da wannan suna ganin kullun sai sun yi, don wani ko farkawa daga bacci sai ya duba wayarsa, me aka yi a duniya wanda baya nan aka yi yana bacci, yanzu to ya dawo duniyar tun da ransa ya dawo, don haka me aka yi sai ya karanta, amma bai taba tunowa kuma me ake yi a lahira ba. Wa aklu malul yatim, cin dukiyar mara zunubi ne, shi ma yana hana, wato Qur'ani ya tasiri a zakatun mutane. Qazful muhsanat, shi ne yima kamammun mutane kazafi, ko mace ko namiji, kamammen mutum kamili sai ka jefe shi da kazafi da mummunar magana. Wannan yana daga cikin abinda idan ka saka waɗannan a zuciyarka, wato za ka iya yin alfasha zuciyarka tana tuna baka hannu ba, za ka iya faɗan ƙaunin zuwa maganganun ƙarya a kan wasu, za ka iya cinye dukiyar marayu, za ka ima mutumin kirki ƙazafi, to Qur'ani ina zai tasiri a zuciyarka? So ake sai ka hannu daga waɗannan abubuwa. Abu na wato abin nan 16, iqamatus sala wa adaiha bi arkaniha, wato shine daga cikin abin da yake sa dan adam ya zama nagartacce, Qur'ani yayi tasiri a kansa, akwai bayar da sallah akan lokacinta. akwai bayar da ita wato da rukuninta akwai kuma tsayar da sallah bayar da ita daban kuma tsayar da ita daban sannan kuma kiyaye ta daban duk wannan alqur'ani ya amfani da su a cikin lafuza daban-daban yace allazina yuqimuna as-salah kuma ya faɗa wani gure yace wahum ala salatin da'imun a wani gurin kuma wahum ala salatihim yuhafizun a wani gurin yace ala salawatihim qa'imun ai duk kalmomin kowanne yana da nasa ma'ana ba cikin ma'ana guda ɗaya suke bayarwa ba malamai sun bayyana hafiz akan sallah wanda ya iya kiyaye hukunce-hukuncenta iqam shine wanda yake tsayuwa da daidaito da bada ita an gane da'imuna shine mai dawwama ko da yaushe yana yin ta an kira zai yi haka ake son dan adam ya zama to dukkan waɗannan kalmomi kowanne ka bashi nasa ma'anar abu na 17 az-zikr wato zikirin Allah yana gyara zuciya amma da yawa sun yi sakaci a kansa azkar na safe da azkar na yamma da azkar na kwanciya da azkar na fita daga gida da azkar na shiga gida da azkar na cin abinci da azkar na bayan an farka daga bacci azkar na tafiya da dai sauran azkar da yawa mutane sun yi sakaci da waɗannan waɗannan abubuwa suna gyara zuciya akwai azkar din da manzo Allah ya ce in kai shi a wannan wurin shedan bai ise kara da kai ba kaga ku buta ka ku buta sannan kuma aka ce babu wani wanda zai yi wani abu na lada yazo ya wuce ka sai wanda yayi fiye da kai amma inda yayi daidai da kai to kuna nan a tsarin juna akwai azkar din da in kai shi za a baka ladan yanta bayi daga gidan Annabi Isma'il kaga kenan akwai falaloli da yawa akwai azkar din da in kai shi manzo Allah ya ce mala'ika ake sawa ya tsare ka sai ya shedan zai go sama duka ana sakaci da su waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke gyara zuciya kuma yadda ma ina jin ko wani littafi asasuddin ne ko na manta dai sunan haƙiƙanin ya kawo maganganu irin waɗannan yace akwai abinci na haƙiƙa akwai abinci na ma'ana abinci na haƙiƙa shine wanda ka ci shi ya sa jikinka ya ƙarfi ya baka damar yin aiki ya maka amfani a tace abinda ba za a yi amfani da shi ba a zubar saura a saka maka a jikinka ma amfani wannan abinci ne na haƙiƙi amma abinci na ma'ana shine abincin da ake ciyar da zuciya wanda idan ta ci wannan abincin ita kuma kyau take da imani da aikata ayyuka na gari to ana buƙatar ka ciyar da zuciyarka da wannan ita kuma ba wani abin da take ci zuciyar ta yi wannan abin din ba ta cin kibi ko tumbin saniya ko wani abin da ka tattara ba shi take ci ba ta yi wannan aikin abin da take ci ta yi wannan aikin shine zikirullah karatun alqur'ani tasbihi tahmidi takbiri tahlili salati ma annabi waɗannan su ne abincin da take ci ta zamanto nagartacciyar zuciya na'am abu na 18 at-tawakkul ala Allah wato dogaro da Allah dogaro da Allah babban al'amari ne wanda in Allah bai azurta dan adam da shi ba yana shan wahala wannan shi yake sa kaga wasu sun dubauce a duniya saboda rashin dogaro idan abin da bai musu dadi yazo ba to yanzu nan za su yi ta kuka idan abin jin daɗi kuma ya zo sai su yi gaba su yi ta canfa wani abinsu da suka yi ne ya sa suka samu saboda rashin dogaro da Allah ka samu Allah ka ma rasa Allah komai ya faru ka jingina ma Ubangiji shi Allah haka yake so ko da ka san akwai sabab amma dai ka miƙa ma Allah da izinin Allah ne tunda kamar yadda Allah yake cewa babu wata musiba da za ta same ku min qabli an nabra'aha tun kafin mu biro da ita mu fito da ita ta samu mutanen face sai Allah wannan abun a wajen sa yake saboda haka duk abin da ya faru ka zamanto mai dogaro da Allah wannan yana daga cikin abin da ake kiransu abincin zuciya ko kuma a ce musu a'malul qulub ayyukan zukata zikiri da sauran su. Abu na 19 shine al-ihsan wa ta'atuf. Allah yana sa maka tausayi a zuciyarka idan kana irin wannan. Kyautata ba bayin Allah da kake tare da su. Baka da mummunan zato, baka da cutarwa, baka yin wani abu don su cutu. Waɗannan suna taimaka maka kuma kana da tausayi akan wasu dabbobi ko akan wasu halittu banda ɗan adam. Waɗannan duka suna saka zuciya ta zabanto kyakkyawar zuciya. Na ashiri shine al-hikmatu wal-ilm. Galibi indai ilimi an yi shi dan nufin Allah, dan shi hikimar ilimi ce, ilimin ma ilimi ne. Idan an yi shi saboda Allah, to Allah tabaraka wa ta'ala yana sa mu wannan ilimin albarka, yana sa mu wannan zuciyar wato kyakkyawar manufa cikin ilimi. Zuciya tana gyaruwa da ilimi. Abu na 21 shine as-sabru wal istiqama, haƙuri da aikin sabo, tsayuwa da dogewa akan aikin alheri. Yana saka Al-Qur'ani yayi tasiri a cikin zuciyar dan adam. Ba wai ka fara aikin alheri kuma ka bari ba, kamar kila ka fara labi bili amma ka daina. Shi annabi ya ce khairul a'mal adwamuha wa in qalla, mafi alherin aiki shine wadda aka dawwama ana yin sa ko da ko ya zamanto aiki ne dan kadan, inda kullun za a yi shi, to yana da tasiri a cikin kyautatuwar zuciyar dan adam. Abu na 22 shine al-iman wa taqwa, imani da tsoron Allah. Waɗannan ginshiƙai ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gina ayyuka a kansu yake karɓa. Innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karɓa daga masu tsoron Allah. Sannan kuma aikin da duk za ka yi in babu imani ba za mu karɓa ba. Waman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Sannan kuma da innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin, dan haka duk abin da za ka yi ka saka imani, ka saka tsoron Allah a cikinsa. Sannan na 23 shine at-tauhid, tsayanta Allah. Domin idan ka hada da wani abu a cikin aikinka, Allah bai so, kaga zai bar maka kenan wannan aiki din. Sannan na 24 shine wato abin nan ar-rahma wat-tasamu. At-tasamu shine sauki da nema ma al'umma sauki. Kullum baka da mugunta, kai dai bukatar ka al'umma ta samu sauki. To kai ma sai Allah ya sauƙaƙa maka abubuwa, sai Allah ya gyara maka zuciya ya maka sauki. Amma komai ka samu, ko muƙami, ko kuɗi, ko wani matsayi, to burinka shine al'umma ta sha wahala da wannan matsayin da ka samu, ko da wannan muƙamin da kake da shi, ko da wannan kuɗin da ka samu. Ya za ai kai al'umma ta samu sauki, kai duk inda sauki zai zo ma al'umma toshewa kake, to ka shiga uku, kai ma baraka samu saukin Ubangiji. Saboda addu'ar annabi da yayi cewa wanda ya jibinci wani abu na al'umma ta, ba wai dole sai mai mulki ba. Ko dan kasuwa kake, an jibinci al'amarin kasuwanci mutane su zo su saya a gunka, in kai sauki, in kai sauki Allah zai sauƙaƙa maka, in kai tsanani Allah zai tsananta maka. Haka lamarin yake tafiya. Duk wanda ya jibinci wani abu na al'umma ya tsananta mata, to shi ma za mu tsananta masa. Wanda haka dole ya zamanto akwai at-tasamu, akwai as-sidiq gaskiya, akwai kuma ta'awun wa ta'adu taimako da juna da ɗaukar nauyin ɓangarori. Duka wannan yana daga cikin, kamar ka ɗauki nauyin maraya, yana da falalar gaskiya wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake so. Akwai ihsan bil qurbi ila Allah, ka kyautata dan ka je kusa da Allah. Akwai kuma tawadu'i wal khushu, su ma waɗannan duka abubuwa da waɗanda ayyuka da na zuciya wanda idan sun shiga cikin zuciyar, to suna sa zuciya ta yi kyau. Akwai istima'ul maw'iza, wato shine sauraron wa'azi. Akwai kuma muhasabatu nafsi alal a'mal, kayi mazuciyarka ko kanka hisabi tun kafin Allah ya maka hisabi misali yanzu kai aiki nawa kake tsammani zaka samu a gurin Allah idan ba da da to ka san faduwa kai kai rinka yi maka kanka irin wannan hisabi so yanzu wannan aikin da nake yi mai Allah zai bani akan sa kuma Allah yana san aikin wadannan dukkan dukkan suka rinka yi maka kanka irin wannan hisabi to lokacin da alqur'ani yago sai ya maka tasiri a cikin zuciya amma inda zaka aikata baka tuna komai kai dai abin da zaka samu kawai kake tunawa to babu shakka zaka kwana ciki idan kai wasa a cikin irin wadannan ayyuka amma lokacin mu ya karato kuma wadannan su ma da muka abin da sun iso dan haka zamu tsaya a nan gobe insha Allah kuma dora akan فسر وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول نعم تو حسن الرغب
السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله ونحن نقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك أنه dan ya wannan ji da ya kallo aiki biyu na rana insha Allah sannan kuma yau mun fara a cikin da su ko suna ta wa ko wace rana aiki insha Allah za ta zuwa gobe insha Allah amma da an zai ka mu da gobe da ji insha Allah da ko jeri da Allah assalamu alaikum
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا وسجودنا وقراءتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين